daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun ma jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalar dukkanin su a zangon FM kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masauraran mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumelle daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin namu za ku ji helicopter sojojin ruwan Najeriya ta ce dakarunta sun ceto wani katafarin jirgin ruwa na Turai daga hannun yan fashin teku kamar yadda aka saba kowa da asabar muna tafi da shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zawarin dattawan arewa amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran an barbada tukar gawar dan gugurmayar nan na China wanda ya ci kyautar lambar zaman lafiya ta Nobel Liu Xiaobo a yau din nan asabar bayan wata hidima ta kona gawar da aka yi bayan fage bisa sanya idan wasu jami'an gwamnati a birnin Shenyang na kasar ta China Liu fursunan gugurmayar yancin dan adam din da ya fufuce a China ya mutu ranar Alhamis yana dan shekaru 61 da haihuwa bayan ya sha fama da mummunar cutar cancer hanta wadda ta sa mutuwarsa ta zo cike da takaddama kamar yadda rayuwarsa ta kasance ya kashe shekaru 8 na ƙarshen rayuwarsa a matsayin fursunan da aka daure bisa dalilai na aqida ya mutu ne a wani asibiti a Shenyang inda aka kai shi daga gidan yarin da wato a zangon ƙarshe na rayuwarsa ma'aikatar shari'a a birnin na Shenyang ta bayyana wato gazawar wasu tsokokin jiki a matsayin dalilan wato dalilin mutuwarsa kasar Jamus ta tabbatar cewa an daba wukama wasu yan kasar biyu har lahira a wani harin da aka kai a wani otel na wani wurin shakatawa dake Masar wani bayanin da ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta fitar na cewa muna masu bakin cikin tabbatar da cewa wasu Jamusawa biyu yan yawon bude ido sun mutu a harin da aka kai a Hurghada jami'ai sun ce maharin ya kashe mata yan yawon bude idon ne jiya juma'a bayan da ya bullo daga wata gabar shakatawar ta daban a kogin Bahar Ahmar jami'ai a Masar sun ce an damke maharin wasu mutane hudu kuma sun samu raunuka a wannan harin Hurghada wato wata gabar shakatawa ce a Masar da mutanen Turai suka fai san zuwa to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kasar Pakistan ta ce ta fi lura cewa tilas ne ta gina katanga a iyakarta da Afghanistan saboda rashin hadin kai daga bangaren hukumomin Afghanistan yankin iyakan ya dade yana zama wani dalilin rashin jituwa ganin yadda kungiyoyin mayaka da yan ta'adda da yan fasa kwauri ke amfani da wannan yanki mai cike da tsaunuka Pakistan ta ce yanzu za ta yi gaban kanta wajen tabbatar da tsaro a yankin za kuma ta rika sa ido kan miliyoyin yan Afghanistan da ke gudun hijira a Pakistan kasar Afghanistan dai na adawa da gina katanga a kan iyakar kuma bata amince da inda aka shata kan iyakar ba wadda hukumomin tsohuwar gwamnatin mulkin mallaka ta Burtaniya na yankin India a da suka shata Ma'aikatar shari'ar Amurka na bukatar kotun koli ta soke hukuncin wani alkalin kotun tarayya wanda ya tsame kakannin mutanen da ke zaune a Amurka daga cikin jerin mutanen da dokar hana shigowa ta shugaba Donald Trump ta shafa ma'aikatar ta shari'a ta gabatar da bukatar a gaggauce da daren jiya juma'a ranar Alhamis wani alkalin kotun gunduma a Honolulu mai suna Derek Watson yayi kiran da a rinka amfani da abin da ya kira hankali yayin da yake kara nau'ukan yan uwan mutanen da ke zaune a Amurka da ka iya shigowa daga kasashe shida waɗanda wato masu rinjaya musulmi wato da Iran da Libya da Somalia da Sudan da Syria da kuma Yemen. Watson ya umarci gwamnati da karta aiwatar da dokar wato hana kakanni da jikoki da kuma surukai da gogonni da kawunai wato waɗanda ƴan uwansu ke zaune wato na mutanen da ke zaune a Amurka. Watson ya kuma zartar cewa duk wani dan gudun hijirar da wata cibiyar tsugunar da ƴan gudun hijira ta yi alƙawarin daukar nauyinsa a Amurka shi ma a bar shi ya shigo. Da alamar sojojin Iraki za su yi amfani da wata dabarar da ta samu ta wato ta barkewar rikice-rikice a shugabancin gauran kungiyar ISIS mai cike da rauni su kai ma kungiyar farmaki ta fagage daban-daban su kuma kawar da ita kwata-kwata. Amma wannan dabarar ka iya zama mai hadarin gaske ganin asarar rayuka da sojojin Iraki suka yi yayin kokarin kwato birnin Mosul. Ma'aikatar tsaron Amurka ta yi kiyasin cewa mayakan ISIS sun hallaka kashi 40 cikin 100 na sojojin Iraki na musamman a tsawon watanni 9 da suka yi da gurgurmayar sake kwato birnin. Kuma kwamandan haɗakar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da ƙungiyar ISIS na ɓangaren Amurka ya ce yaƙin Mosul shi ne ya fi muni da tsanani da na taɓa gani a rayuwata. To amma wasu jami'an sojojin Iraki da suka kawo ziyara a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a wannan satin bayan shelar nasarar da aka yi kan ISIS a birnin Mosul sun nuna alamar gaba gaɓi game da wannan batun. Kwanan nan za mu fara wani aikin soji na kwato sauran yankunan Iraki da har yanzu ke karkashin mamaya a cewar mai magana da yawan rundunar haɗin gwiwa Brigadier Yahya Rasul.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda aka ji da farkon shirin headquarters sojin ruwan Najeriya ta ce dakaranta sun ceto wani katafaren jirgin ruwa na kasashen Turai da ƴan fashin teku suka yi yunkurin sace shi a yankin Niger Delta. Wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Mainakaina ya aika mana da wannan rahoto.
Daraktan labarai a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun, ya ce su dai waɗannan ƴan fashin teku sun yi ƙoƙarin garkuwa da wannan babban jirgin ruwan mai na ƙasashen Turai, amma sojojin ruwan Najeriya sun ceto shi.
Suka nufi jirgin, ka suka shiga jirgin, sai shi captain ɗin jirgin ya nufi jirgin, sai ya kira mu da suke FOB ba. Sakana sai daga nan sai shi kafinan kwamandan bonin ya tura patrol boat gida. Eje suna ganin botin duka shi suka shiga daga jirgin abunan UAL Houston suka kusa suka gudu amma dai an samu dai bawo da suka samu sun kama ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin ba da kuma suka ci ɗaya daga cikin jirgin ba. A yayin yake maka magana dai mun kai jirgin yanzu mun aje ta a nan wannan base mu na lamura ta bici.
Yawa jirgin nawa ne ne kuma daga ina yake sannan kuma ina ya nufa?
Jirgin kasashen Turai ne kuma ya ɗauki mai ne zai fita da mai zuwa kasashen yamma.
Masanin harkokin teku Comrade Abubakar Abdulsalam ya ce irin wannan ta'addanci ko kadan bai bashi mamaki
a irin yan fashi da makami wanda ake kira sea piracy sun dade suna kai wannan hare-hare. To ina ga abin da zai kawo saukin shi dole ne har yanzu duk da dai an san gwamnatin nan da tazo ta tana da ma jami'an tsaro kan ruwa wato sojin kan ruwa Navy makamai da har yanzu akwai irin kayayyaki na aiki wanda ya kamata a tana da musu da shi sannan kuma su samu isasshen ma'aikatu har yanzu wadanda zai zamana kan ruwan nan a cikin awa 24 a koyaushe ana yawo ana patrol akai kamar yadda ake patrol akan titunan gari da din saboda a kawo tsaro. Sai ba zai zamana ce ana jira kullun sai in abun ya zo aukuwa aka kira sannan su kawo gawarin ceto na gaggawa ko kuma su zo su yi rescue na gaggawa ba. Yana da kyau a tanadi dai a wayansu kayakin aiki da kuma wadansu abubuwa da ake suke bukata wanda zai zamana awa 24 dare da rana suna kawo ruwan nan ana patrol ana yawa.
A cewar kwararru kan tattalin arziki a Najeriya irin su Yushewu Aliyu, irin wannan aika-aika na illata tattalin arzikin kasa.
Kamfanonin da ke zuwa su dauki man da Najeriya take sayarwa kamfanonin suna tafka hasa
hasara mai yawa saboda idan an kama jiragen su suna hasaran kudade mai yawa. Na biyu kuma ita kanta kasar tana hasaran man da za ta siyar domin idan aka saci mai din to kasar ne ta tafka hasara. Na uku kuma kasar na kashe kudade masu yawa wajen bayar da horo ga masu kula da harkokin tsaro da kuma siyan injina da kuma kayan fadan da ake fada da waɗannan. To duka waɗannan kudade idan an kashe su to yana janye kudaden da za a yi ayyukan ci gaba ne a tattalin arziki waɗanda in da ba haka waɗannan kudade wanda suke zuwa da yawa to za a yi amfani da su wajen samar da wasu abubuwa da zai taimaki rayuwar mutane ya kuma taimaki tattalin arzikin ƙasar.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ga dake don mutuwa ba banza do sai soja. Wai dake don mutuwa ba banza do sai soja.
A gai da Hassan, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya madaurin ki daya da Jummai Aliza ta kawo mana.
Tsintsiya madaurin ki daya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu mun gayyato Ifani Uteciku, wani dan kabilar Igbo da aka haifa a Kanan Dabo, kuma shekarunsa na haihuwa 39, da kuma Malam Muhammad Muktar Dambatta, wanda shi kuma ya shafe kimanin shekaru 20 yana zaune a jihar Rivers, domin su tattauna mana akan masu neman kafa kasar Biafra da kuma waɗanda ke son a kori yan kabilar Igbo daga arewacin Najeriya. Yau Ifani Uteciku, wanda ya ce an fi saninsa da sunan
Harin Sabon Gari, ɗan gwagwarmaya da so mai kishin Najeriya, da son zaman lafiya ta Najeriya.
Zai fara yi mana tsokaci ne akan yadda yake ganin za a fahimci juna a zauna lafiya.
Abin da jan hankalin da muke so yi musamman mutanenmu Yamare da kuma mutanen Bahaushe. To zaman lafiya ya fi dan bilji Bahaushe yake ce zaman lafiya ya fi dan
zaman dan sarki.
Bilji Bahaushe to haka ya fi kyau a zauna lafiya bamu daya ne duk wanda sun san tarihin Najeriya, wanda suke san lokacin da aka kafa Najeriya, wanda suke ganin rigiman da ake na baya na Biafra. Ai sun idan mutanenmu na da idan suka yanzu suna fada akan rigiman da ake na da, wallahi tallahi ina mai tabbatar miki cewa babu wanda zai yi dan ana ce za a tashi rigima a yau ne zai goyi bayansa ba, amma wanda bai gani ba zai ce a ci gaba da rigima. To kamar mu wanda muka yi nan, kamar yanzu mun je church da kowane kungiyoyi na Igbo muka ba da shawara cewa zaman lafiya mu kuma duk wanda zai kawo mana a hargitsi mu da kanmu za mu kama shi mu mai tafi mu kai masa hukuma, domin Najeriya kuwa mu daya zaman lafiya ya fi yin da kuma na shiga kamar yadda muke program siyasa ko inda muke ka program siyasa abin da muke tattara jan hankalin mutane zaman lafiya ba wuce da ya mare kuwa mu daya ne ba wani bambanci kamar yadda zan zo yanzu a nan arewa yawo tana yi yawo nan yi business nan yi komai na kwanci hankali na ba ni a kare kaina a can Anambra, domin ni asalin Anambra ne, ni ban taba je can Anambra in yi yawo kamar yadda zan yi yawo a nan are. To kaga abun murna da kuma abun jin dadi. To idan na ce to za a ci gaba da rigima kaga idan na je can kuma ai akwai kuma dan uwana wanda suke dan uwana wanda suke wani area ne za a iya yi musu abu mara daɗi ko ba haka ba? Ina jina?
Ina ji. To Allah ya kyauta.
To shi yasa ni kan hankali duk wanda yake tada hankali mu dai ba mu ga yin bayansa ba. Duk wani mutum da ya kawo rigima kansa zai ƙare, mu dai ba ruwan mu mu kuma ba mu ga yin bayansa ba. Yawwa.
To Malam Muhammadu Muktar, kai kuma Dambatta, kai kuma me zaka gaya ma masu neman yaya za a samu zaman lafiya, ko kuma me za ka gaya masu wasu 'yan arewa wanda suke cewa 'yan kabilar Igbo su fice daga arewacin Najeriya?
Ito, Hajji Ajimai, yi kawo da guda ɗaya ce, ba mai yawa ba ce.
To.
kuma labarin kan wannan abun alhamdulillahi honorable ifani yana magana zaman lafiya yana magana akan Nnamdi Kanu amma ai akwai sasalin abin da ya jawo wannan magana sai mun koma wannan mun address din wannan maganar zan samu wannan zaman lafiya misali a lokacin da rap authority ya zo shi ma ya kama ganin Biafra kafin Nnamdi Kanu akwai rap authority to ba wani abu ne ke kawo wannan kuskure-kuskuren da ake yi a kasar mu Najeriya illa maganar shugabanci in kin zo ne kin yi nazari da kyau kuma shugabancin nan a siyasance ake samun shugabanci ne in ya muri san ware kawunan su ba ware su akai ba tarihi ya nuna lokacin ta gari an yi siyasa a Najeriya in ya muri san kofar da MPP ta gari ya dawo da zuku domin ya mara masa baya sai da za a yi a shigo da in ya muri cikin
to Malam Muhammadu ban tare numfashin ka ba an san matsalolin yanzu ana neman ya kan mu tsaya ga bata lokaci muna magana ai an san abin da ya jawo an san ka yaya za a zauna lafiya
to abin da zauna lafiya ai malama ga haja jumai shine in ya mure su dawo ajiye maganar Biafra a hada kai mu ga ya zamu ci da kasar mu gaba da dawo a ni shugabancin Najeriya da su ayi mu'amala da su addini na akwai kirista a yammari akwai a arewa addini na akwai musulmi a kudu akwai a musulmi a arewa saboda haka ajin mu bace mu sarayu abin da addini mu da siyasa da yare da dawo mu koma yadda iyaye mu da kakanni suka zauna akai su danya akai kasuwanci akai sana'a akai komai tare in akai haka kuma su manya kamar yadda manyan arewa suke fadakar suke fada da kai a gaggaiyan su suke wato an yi ga musu kunni su ma dawo yaran su matasa kunni su dawo su gane cewa zaman lafiya yanzu zaman lafiya a Najeriya a hannun mutum matasa kuma dole ne mu zama tarihi Allah ne ya hada mu a tun da aka kafa Najeriya a malgamai shi ma sun fito ta aka malgamai ba ware mu ba ni da ma ware kai mu yanzu ne muke nima da Allah ya ba mu ba Najeriya take kasa a duniya ni a yana wasu ne nayi yawon duniya a cikin ga kada cikin guda hudu ko biyar manyan kasashe mana duk abin da ake bukata a zama kasa babbar kasa kamar America England Allah ya ba mu arzikin kasa Allah ya ba mu arzikin matasa Allah ya ba mu dukiya Allah ya ba mu saboda haka duk inda abin da zaka dafa a Najeriya insha Allah zai in dai da kake cikin zai albarka saboda haka su dawo mu ni zaman lafiya su dawo mu zauna lafiya mu ne arziki tare mu ne shugabanci tare mu addini tare mu tsare mu kashi tare wannan shine wuce a ala'a gare mu haka yayin muka zauna haka muka tashi muka same shi kamar da fanya faɗa shi sabon gari ce ni ba Kano ne na san sabon gari sosai a gogora primary school ne kusan ga mun sabon gari in ya mare ni yanzu maganin ce ga miki in na mu tsara dan ba Hausa ba Kano kace kada sabon gari ne wala ana ma kan da kabila ne ba dan gome su ba saboda haka tunda an ba dan gome su ba tukar dan gome su
to kamar su ɗan arewa to kai wannan batu kamar su kuma wa'annan kungiyoyin arewa da suka fito kwanaki tsararru suna cewa ɗan kabilar Ibo su fice daga arewacin Najeriya su kuma me zaka gaya musu
abin da zan musu shi tsoron Allah ya kaunaci Allah zaman lafiyar mu ta ta guda shine wuce Allah gare mu muna da ɗan uwa suna da ɗan uwa ire-iren mu a nan kudancin Najeriya tun da kina tsallake gadan jaba har nan fita ku da karshen kudancin Najeriya akwai Hausawa sama da miliyan 10 kuma muna zaune lani lafiya da su muna zaune lani da muna sana'o'in mu wasu sana'a suke wasu annan aka haife su wasu kamar irin mu aiki ya kawo mu gudan nan saboda haka tsokonin sai Allah duk abin da zafi yi dan Allah kuma duk dan ci gaban Najeriya kuma su bari shi wa gabani shi wa su yi umarnin shi wa gabani din daga bazin Allah in suka haka sun yi wa Allah da'awa sun yi wa kawunan su da'awa kuma sun yi wa sun mana mu da muke nan muke neman zaman lafiya da kuma duk wanda yake neman lafiya ba ma ba Hausa ko Inyamuri ba akwai tsibirin da ma Yarbawa da sun ikore Ibrahim suna nan sai ana neman zaman lafiya saboda haka zaman lafiyar mu shine mafi ala a gare mu an yi wannan tashin hankali ba mu daɗi ba yanzu boko haram mu zama kusa da boko haram ba akan wani yi rijin mutane su karasa rayuwar su saboda wannan ba zai kai mu ko ina ba sai hakuri su ma wa'annan Inyamuri su hakuri da aje kudurin su su dawo mu dungumi zaman lafiya mu dungumi juna kasar mu tsaya ba mu dauki kasar ta Najeriya saboda kuma zo na kasar mu tsaya tsaya mu dan irin mu guda wani mu dubo mu da
Allah sarki daya shi muke bautawa kai ne ni mai neman wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni lallai shi mu guda daya ga kasar mu guda daya kai ne ni lallai mu zauna lafiya kar wata su samu amana
Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali kasa za ta ci gaba a huta lafiya
to madalla a gai da jami yanzu kuma ga shirin jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogan Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Murna bayan kotun kolin Najeriya ta tabbatar da sanata Amin Makarfi sai yancin shugabancin PDP da aka yi kawo karshen takaddamar shugabanci a jam'iyyar Makarfi ya gode wa alkalai
mun gode mu alkalan da suka ga suke gaskiya mun gode mu ɗan jam'iyya
mukaddashin shugaban Najeriya Washiba Joho ya gana da shugaba Buhari a London inda yace shugaban na murmurewa yayin da ambaliyar ruwa ta cinye rayuka da dukiya a Suleja alaran magoni Shuaibu Dan Bolawa a unguwar Madaki Gombe ya buƙaci gwamnati ta kawo musu dauki dan aikin hanya ya sanya gidajen su a hatsari
wannan rannan da kayayyakin wani da 65,000 sugan ba same su ba an samu katifin zare yan gadajin su ne amma 65,000 kan bai same ta ba
hukumar zabi ta dakatar da Dino Melaye kiranye bisa umarnin kotu inji kakakin hukumar Aliyu Bello
Dino Melaye ya dagar da ya kai kara kotu yana da neman a dakatar da hukumar zabi daga ci gaba da yin wannan aiki na kiranye
gwamnatin Najeriya za ta gina tashoshin dakatawar manyan motoci dan direbobi su rika hutawa da raba su da cike garuruwan gefen titi Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya.
To bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban ɗariƙar Tijjaniya a yammacin Afirka Sheikh Dahir Usman Bauchi da rabaran ɗan Juma Adamu na Ikwa Bishara Lamba 1 Kano ga Sheikh Dahir Bauchi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Alin, assalamu alaikum, ‘yan wana jama’an Najeriya, musulmi da Kirista, a ‘yan ƙasa ba zaman lafiya babu jin daɗi, muna kira a yi haƙuri a zauna lafiya, Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba Kirista ba wani wani addini, sai musulmi amma Allah bai yi haka ba. Allah yana da iko ya cika Najeriya da Kiristoci ba musulmi ko ɗaya, amma Allah bai yi haka ba sai Allah ya gauraya mu. Da yake shi ne Ubangijinmu shi ne mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna kare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya. Majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora mu muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata ba tare da muzgunawa waɗansu. A cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin dattawa butun ɗin wato ana mutane wanda suke masu adalci masu kutanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ɗin Allah ya sa masa su zama haka. Shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kutanta gaskiya ne saboda haka Allah ya taimake shi kiyaye shi kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu irin su tsakanin Fulani da manoma ɗin nan. Manoma sukan yi noma a kan murtali idan Fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su Fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shukar ya zama musu faɗa. Muna fatan irin wannan bai a daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai a kan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani. Kai in ka zo ka yi noma a kan murtali ka san ba haƙƙinka ba ne murtalin an bar shi don dabbobi su wuce ni ba don a yi noma a wurin ba. Sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba yi gona don a yi kiwo a ciki ba a amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su ci karmami wannan nasu ne. Wadaka muna godiya dai ko da ke zama so mu samu sojin na murin da gaba ɗaya a ci gaba da yin haƙuri yi haƙuri shi ne babban abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lau kana sabru rajulan da kana rajulan karima da hakuri wani mutum ne da an ga mutum da yawan cuta wato duk abin da kaga ya bata to ba sa masa hakuri wani ya sa hakuri ka wajen bacewa saboda haka ke jawo hankalin ɗan uwan Fulani sai ya buri kansu da cutar masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin ɗan uwan manoma kasar da cutar Fulani sai ya musu shuka a kan burtulinsu don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
shi ma rabaran dan Juma'a Adamu ya ce
ina yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ina mai fatan alheri da ƴan uwanmu musulmi na arewacin Najeriya ko na Najeriya gaba daya ina mai fatan ubangiji Allah ya sa mana albarka bayan haka Buhari bari mu masa addu'a yadda ubangiji Allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman na batun cin hanci da baba kere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu to a cikin yanayi da shi jawar Buhari ya ɗauka abin da za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda ubangiji Allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba fatanmu shi ne a gare shi da sauran makarabansa mu ga gaskiya a ciki ba ci haka mu kanmu kuma ƴan arewa mu ba shi haɗin kai wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne ɓoye gaskiya wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa to mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya gama shugabancinsa lafiya wannan shi ne babban abin da za mu yi bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsu a gabansa duk lokacin da zamu bauta masa to kiran da zan yi ga mu ƴan Najeriya cikin irin wannan tayayyar hankali mu kwantar da hankalinmu an nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba dan haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba akwai hukuma tun da yake doka tana nan akan kowa bari mu dauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma ita take take mulki da mu Allah ya dora mu akan ta kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura 13 aya 1 ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bare mu dauki mataki na kaiwa hukuma damuwar mu
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to a gaishe ka to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma zamu koma ga Ibrahim ba mu labarai amma wannan karan a takeice
to a takeice an barbada tokar gawar dan gugurmayar nan na China wanda ya ci kyautar lambar zaman lafiya ta Nobel Yu Ziobo a yau din nan Asabar bayan wata hidima ta kona gawar da aka yi bayan fage bisa sanya idan wasu jami'an gwamnati a birnin Shenyang na kasar China kasar Jamus ta tabbatar cewa an daba wuka ma wasu ƴan kasar biyu har lahira wani harin da aka kai a wani otel na wani wurin shakatawa da ke Masar
to madalla masu rarrunmu da wannan ne muka karkashin shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu amadin Ibrahim ka almasi garba da ya ce na gabatar da shirin da kuma Salamon Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mutake Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.